الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق والهادي لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي الى صراط المستقيم على اله حق قدره والجار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذري لنا بحال المحضر والسعد في بنظرات شاكي لنا بالزفر انوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين ترى دوات شعبان يجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ألف دبو دا تريو دو دا أربعين دا أكو wanda ya daidai da ɗaya ga watan April 2022 mana sa ran ya zama to yau an ga watan Ramadan kamar yadda muka sani muka saba di shekara ana gogon Ramadan muna kokari muga cewa mun zauna mun ƙara tunatarwa da junanmu abinda yake ya kamace mu fuskanci wannan watan da shi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayu walladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladina yudrikuna fidyatun min masakin faman tadawwa akhiran fa huwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون da wa'annan ayoyi da waɗansu ma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuni zuwa ga watan Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan wannan wata ya tashi ya kama yana tattara sahabbai ya tunatar da su ya taya su murna da samuwar wannan wata duka mu murga mun sani idan a kalmar larabci a lugga idan aka ce asau ana nufin kamewa wanda lahin sai yake nuni zuwa ga kamewa daga barin ci daga barin sha kamewa daga sha'awa da kokari wajen bawo da haƙƙin Allah tabaraka wataala da tsayawa tsayin daka wajen kyautata mu'amala wayin su ba'ari na malamai waɗanda suke masana falsafa suke cewa yana daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala na tabbatar da azumin wata Ramadan hikimar shine ana so a nuna wa halitta cewa wannan wata wata ne da yake nuna soyayya kuma wata ne wanda yake zuwa da dukkan kyautatawa tsakanin al'umma kuma malaman sufanci suke cewa wannan wata wata ne wanda yake zo wa duk wani muridi na sufanci da ainihin abinda zai yi riyadatul nafsi bi ma'ana yadda zaka tarbiyantar da nafsinka ka tarbiyantar da ruhinka zuwa ga kyakkyawan matsayi da kyakkyawan mataki da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kubarci kubarsha kada ku kusanci matayenku tun daga fudowar alfirjir har zuwa waduwar rana shin musulmi yana tunanin wannan shine kawai kadai abinda ake muradi daga wajenka cewa kubarci da shan nan shikenan ko kai sallah a cikin duka wayannan lokutan hadda nafili ba wannan bane kadai abinda ake bukata
ga musulmi ba shi bane kadai abin bukata ga musulmi a abare dai abinda ake bukata ga musulmi shine ya sani wannan wani wata ne wanda zai tunata maka akwai wa'insu ɗan uwanka wanda suna zaune a wa'insu sassa a garinku wanda suke kaiwa kwana biyu zuwa uku ba su da abincin da su ci to yau kai ma ka dandane wannan yunwa da suke ji ka ji yadda suke ji ta yi idan Allah tabaraka wataala ya taimake ka zaka samu tsoron Allah ka ga yaya zaka yi ka taimaka wa wani daga cikin ka daga cikin ƴan uwanka wanda bai kai ka ƙarfi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan watan da sharul muwasa kamar yadda ya zo a cikin hadisi Imam Ahmad wanda aka kawo daga Sayyidina Abdullah ibn Abbas bi ma'ana wani wata ne wanda musulmai ijunansu suke taimakekeniyan juna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan cewa ka ciyar da ko ka shayar ko ka ciyar da mai azumi ba yana nufin mujarrajin sai wanda yake da ikon bane ba shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi to ya rasulullahi ina ga waɗansu mu wanda ba su da abinci isasshe wanda za su ciyar da mai azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a ko da ku zaka ce da shine bishiki tamrin ko da ga wani bangare na dabino kana da ladan da wanda zai zo ya dauki buhun shinkafa ko katon din madara ko buhun sukari ya baya irin daidai wannan abin kuke ci daidai wal fadl lil mutakaddim sannan ka ƙara fahimta cewa wani wata ne wanda bawa yake duba yaga cewa ga wa'insu abubuwa da nake yi marasa kyawu ƙarya ne a ha'inci ne zambo cikin aminci ne a harkar da ya damu mutane ne shaye-shaye ne da sauransu kuma ka ɗauki kwana 29 zuwa kwana 30 duka ba ka yi duka wa'innan abubuwan to amfanin haka malamai wanda suke sun san halin masana halin ɗan adam suna cewa duk abinda ɗan adam ya yi wata guda yana yi to lallai ku ɗan adam zai iya jure dukkan matsawar rayuwarsa yana aikata wannan kyakkyawan aiki ko mummunan aikin da ya yi wata guda yana aikatawa abinda ya kamata mu tambayi kanmu a nan shi ne yanzu ga Ramadana nan ta cin karo mu to da wani abu ya kamata mu fuskanci wannan wata wani abu ne ya kamata mu fuskanci wannan watan da shi na maraba har zuwa ƙarshen wata sai mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da wata sabon jinjirin wata ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a yana cewa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah cewa Allah tabaraka wa ta'ala ka sokar mana da wannan wata a cikin aminci da imani ka saukar mana da wannan watan cikin salama da musulunci fikin da zamu fahimta a cikin wannan addu'a ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ashe duk wani sabon wata yana zuwa da wani kaddara da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar babu mummunan kaddara babu kaddara mafi muni kamar Allah ya kaddara maka wani wata ya zo maka da rashin aminci rashin samun kwanciyar hankali yau abinda muke fama da shi a wannan kasa ta mu ta Najeriya ya ishe matashin hankali to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto cewa Allah ya saukar mana wannan wata ya zamanto muna cikin aminci sannan duk wani kaddara kada a kawo mana wani mummunan kaddara da za ta sa sanadiyar mu farar da imanin mu kada wani abin da zai janyo ya zamanto mun fita daga cikin da'irar musulunci abu na farko kenan abu na biyu da ya kamata mu fuskanci wannan watan shine alhamdu wa shukur gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da godiya ta baki da godiya ta gabbai Imam an-Nawawi yana faɗa a cikin littafin al-Ankar yana cewa abinda ake so ne ga duk wani musulmi mumini idan Allah tabaraka wa ta'ala ya jaddada mai wani ni'ima daga cikin ni'imomin Allah a zahiri ko Allah tabaraka wa ta'ala ya katange mai wani bala'i to abin da ya kamata gare shi ko yayi sujudi shukuri ko kuma yayi ba Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan abin da yake yana ganin cewa abu ne da ya cancanci yabo bi ma'ana mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da duk abin da duk yaran da kaga dama cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da kai wannan shekara mutane nawa ne a cikin mu anan wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah tabaraka wa ta'ala bai ara musu aran lafiya da rayuwa ba su dawo wannan shekara ina tunani shekara ta wuce war aka muna tare da Mustafa amma yau gashi nan baya tare da mu kowanne a cikin mu tayu kana da wani dan uwa na kusa ko na nesa wanda da shi akai azumin nan shekara ta wuce to da me za ka gode wa Allah lalle ya kamata ka gode ma Allah da ya baka aran rayuwa akwai wadanda Allah ya ba su rayuwa amma suna can asibiti a kwance ba sai dai a daga a kwantar amma yau ga ka kai da lafiyar ka Allah ya baka kyautar lafiya ya cancanta ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akwai wadanda ga sunan Allah ya ba su lafiya kuma ya ba su rayuwa ya ba su lafiya amma kuma ya hana su fursar yadda kake da wannan fursa bi ma'ana ba su da irin wannan opportunity da ka samu suna nan a gidajen yari a daure duk yadda za su yi azumi ba zai kai irin naka azumin na cikin walwala ba mutane nawa ne waɗanda ba mu san kwanaki nawa za su yanzu abin da ya faru kwanaki nan a tsakanin Abuja da Kaduna da abin da ya faru shekaran jiya a Zaria low cost da abin da ya faru jiya a tashar Kaduna an zo an ibi mutane masu yawan gaske babu wanda ya san ranar dawowarsu cikin iyalinsu za su yi azumin baki ɗaya ne a za su yi wani bangare na azumi muna da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gaggauta dawo da su cikin iyalansu cikin lafiya to duka kai baka cikin irin wa'innan zurin mutane lalle abu ne wanda ya kamata kai duba ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya ka daga cikin waɗanda ya ba su aran lafiya ya ba su aran rayuwa ya ba su aran fursa da za su azumci wannan wata ne alfarma abu na gaba da ya kamata mu fuskanci wannan watan da shine mu taya ƴan uwanmu da kanmu farin ciki da musu bushara da samuwar wannan wata domin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wata ramadan ya kama kamar yadda yazo a cikin musnad na imamu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cewa ja'akum shahrur ramadan shahrul mubarak khatamallahu alaikum siyamahu fihi تفتو أبواب الجنان وتغلق في أبواب الجحيم نزال الله صلى الله عليه وسلم ينعجي وصحبانسا كسنفا وطا رمضان ياكاما وطا رمضان وطاني وانديكي وطا البركاني وطاني دا الله تبارك وتعالى يفر الله انتاموك وأزمي أشكينسا أشكين وانا وطاني الله تبارك وتعالى يكي بود يقوفو فين الجنتي yake kuma kulle kofofin watakan wuta idan muka duba yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala tun daga Shawwal Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu kasance waɗanda suke da aran rai da lafiya da za mu ga watan Ramadan na gaba haka za su ta yi har sai watan Ramadan ya to idan watan Ramadan ya sauka gare su za ka gan su cikin karsaci cikin farin ciki cikin isti'dadi wajen yadda za su bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala sannan idan ka taya kanka da ɗan uwanka murna abin na gaba shine ka ɗauki azama ka ɗaura ɗamara na cewa lallai wannan wata da ya kama zan yi ƙoƙari in ga cewa na ribaci abubuwa masu yawa na daga lada da Allah tabaraka wa ta'ala zai bawa waɗanda suka cancanci lada saboda rahmarsa zan yi abubuwa masu yawa wanda zan gadar ma kaina samun yafar Allah zan yi abubuwa masu yawa wanda zan gadar ma kaina samun ƴantawa daga wuta wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake a ƴantawa da dukkan abin da kaga cewa ya kamata kai abu na farko shine kasancewa watan Ramadan dukkan lokutan da za su zo su shuɗe a cikin kowane rana lokaci ne awa ne minti ne ko sakan ne suna da matukar tsada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaita cewa wata ne wanda man adda khaslatan fihi idan kai wani kyakkyawan aiki wanda ba farilla ba kana kaman adda faridatan fi ma siwahu zaka Allah tabaraka wataala zai sanya a rubuta maka ladan kamar mutumin da ya aikata wata farilla a cikin wani wata wanda ba Ramadan ba wa man adda faridatan wanda kuma ya aikata wani abun farilla kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwahu zai kasance Allah tabaraka wataala ya sa a rubuta maka ladan mutumin da ya aikata wani aikin farilla guda 70 a cikin wani wata wanda ba wata Ramadan ba kaga kuwa da jin wannan zaka san cewa hakika wannan wani wata ne wanda bai kamata a ce kai sakaci da kowane lokaci da zai zo ya shude a kowane rana ba abin gaba shine al ilmu wal fikru bi ahkami Ramadan kai kokarin sani hukunce hukuncin da suka kunshi Ramadan abinda ake nufi anan ba wai ka tashi kace shikenan bari inje yanzu inje dauko risala ta ko iziya ta ko ko askari na ba yanzu in bude a'a allal aqalli ya zamanto duk wa'insu majalis da ake yi a gungunku ne ko a wani kusa da kai ne ya zamanto cewa kana samun wani lokaci da zaka je ka zauna ka ji idan wani abu ka samu wani iskali ka samu wani confusion game da azumin ka ko kuma ba ma samu kai ba tunanin hakan ne ya wado maka ka koma ka je kai tambaya ga wanda suka sani fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna dan Allah tabaraka wa ta'ala a shari'an nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ga duk musulmi kada ka aikata wani abu na bauta face ka san menene hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan abu abu na shida mu yi kokari mu ga cewa mun bar aikata dukkan zunubai iyakar kokarin mu iyakar kokarinmu domin yadda ake lullunka lada haka ake lullunka zunubai idan mutum yayi a cikin wata masu alfarma saboda haka mu ga mun yi kokari iyakar kokari cewa mun guje wa watakan ainihin munanan ayyuka ta hanyar me ta hanyar guje musu da kuma neman yafar Allah tabaraka wataala ga waɗanda ka riga ka aikata domin wata ne na neman tuba kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kutuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ga baki ɗayan ku ya ku mu'minai yayi Allah tabaraka wa ta'ala tayi ku kasance daga cikin waɗanda za ku rabauta mun fuskanci wannan wata na Ramadana da abu na bakwai shine dukkan mu doki niyya mu doki azama kan cewa zamu bude wani sabon feji wani sabon shafi kyakkyawa fari tasmi haske tsakaninmu da Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar neman tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah tabaraka wa ta'ala yana son wadanda suke neman yafuwarsa yana son wadanda suke tsarkake kawunan su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum wa an yukaffira ankum sayyi'atukum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya ku wadanda kuka bada gaskiya ku tuba zuwa ga Allah ku nemi Allah idan kuka tuba tuban zaran bunu cikakken tuba to da sannu Allah tabaraka wataala zai kankare muku dukkanin zunubanku ya shigar da ku kuma aljanna wanda korani suke gudana a karshenta wani waje zaka ji Allah tabaraka wataala yana gaya maka ga ma irin tuban da nake nufi ba kowani irin tuba inda Allah yake cewa innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima hakika abinda ake nufi da tuban nan sune waɗanda suka yi munanan ayyuka a rashin sani akwai mutanen da zaka ga wai samari ne za su ce an ce an ga wata bari mu je mu aikata duka ma sha'anmu shaye-shayen da ba zan yi ba bari in je in yi shi to baka jin tsoro kana cikin yi ka mutu shi hakikan tuba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mutumin da ya yi abu a cikin rashin sani idan ya gano cewa bai yi daidai ba ya gaggawan komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake gafarta ma kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala a kodayaushe yana son bawansa mai yawan tuba wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima an karbo hadisi ka san yadda girman neman tuba yake ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da aka bada wajen Imam Qatada ya ce na kasance ina neman yafuwa ina yin istighfari so 70 a rana a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina yin sa sau dari wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa duk mutumin da yace astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi sau uku kacal idan ya aikata shi Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta mai dukkanin zubansa wa in kana farran minaz zahr ko da ko zunubin naka ya kai kwatankwacin mutumin da ya gudu a lokacin da ake yaki domin daukaka kalmar Allah idan har ka karanta kafa uku Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka wato kan ainin dukkanin zubanka abu na gaba da ya kamata mu fuskanci wannan wata da shi shine mu bude shi ma wani sabon feji tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bin dukkanin sunnar annabi sunna na ibada da sunna na al'ada an gaya maka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin nafilin sa gabanin kowace sallar farilla kaga kana kokarni wajen aikatawa an ga maka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance waje yana yin tautarsa da azumi kaga kai kokari kana kwatanta irin wa'annan da bin dukkan umarnin sa da gujewa dukkan halin sa abu na gaban mu ƙara bude kuma sabon feji tsakanin mu da iyayenmu da ƴan uwanmu da matayenmu da ƴaƴanmu ta hanyar kyautata musu buda musu kyakkyawan mu'amala a tsakanin mu kai mu bude sabon mafeji tsakanin mu da mujtama wa ta kan society environment din da muke rayuwa a cikin sa ta hanyar kyautata mu'amalar mu tsakanin mu da makwabtan mu tsakanin mu da abokan cinikayyar mu kai kokari in dai har kana da dama ana bin ka bashi kuma kana da kudin biyan bashin nan kai kokari ka je ka komar da wannan bashin kafin ka shiga cikin wannan wata mai albarka a kana da wani sabani tsakaninka da makocinka kai kokari ka gyara wannan sabanin da yake tsakaninka da makocinka kafin shigan wannan wata mai alfarma ka kuma yi kokari wajen bayan gyara duka wannan mu'amalar kuma kai zaman to kana mai matukar amfana gare su kana mai amfana da su bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairun nasi anfa'uhu lin-nas cewa mafi alkhairin mutane shine mutumin da yake yake amfanawa mutane idan watan ya shiga ka fara azumi ka kudirci niyyar cewa za ka yi azumin nan da ikhlasi wato kan al-ikhlasu lillahi fi siyam wato kan za ka yi wa Allah wannan azumin da dukkan bautar da za ka yi a cikin wannan azumin dan Allah kada kai kokari ka hada Allah da wani sa a cikin dukkan wannan azumin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada hakika duk mutumin da yake so ya sadu da Allah saduwa ta salama to ya kasance cewa duk aikin da zai yi na na kyau ya yi shi saboda Allah kuma kada ya hada wani Allah a cikin bauta abinda ake nufi wani Allah a cikin bauta kar kai tunanin cewa wai kaje ka ajiye gunki kana bautawa ko kaje ka koma wani addini na kristanci ko buddhism da sauransu a'a a ce wai kana yin azumin nan a ganka da katotin tarbiyya mai 1000 ko mai 250 kiran masu takar wani takan nan kana jin tarbiyya ko wai kana nuna mutane mu din nan fa kai kana kai na fa istighfari 1000 kaza fa nake kullun kaga kana nuna mutane ne su ga abin da kake yi ko kuma a ga kai ne a sawun gaba a sallar tarawih ko sallar tahajjud ba dan komai ba wai dan a yabe ka mutane wajen sai ai malam wane kullun shine a gaba a sallah to wannan abin da kake wani shirka ne wani dan karamin shirka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba na jiye muku tsoran shirka babban sai dai ina jiye muku karamin shirka idan na koma suka ce menene karamin shirka shine aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu shine aikata aiki dariya bari in yi dan mutane da yawa a azumi zaka ga sun zo suna ciyar da dukiyar su mutum ne siye duke siye kayan abinci mai yawa da dukiyar sa amma yazo cikin majalisar abokanansa ana shan ruwa yana fadan cewa kayan abinci miliyan kaza na siya menene wannan daman ba dan Allah kai ba ko kaga mutum ya je asibiti ko ya tara mutane ya kira wa'in social media a zo a dauki ina yin saraka ko ya kira wa'in gidan radio su zo su interview da ni saboda ina saraka ina ikhlasi yake cikin wannan ka je gidajen marayu kana daukar su kana yin abin da an nuna kai saboda Allah tabaraka wa ta'ala kawai saboda ita ikhlasi ita ce ruhin duk wani aikin a'a idan Allah tabaraka wataala ya baka ikhlasi a ayyukanka kamar ya baka mabudin taimakon da zai maka ne gurgudan karfin ikhlasin ka abutar Allah gurgudan yadda taimakon Allah tabaraka wataala yake zuwa wa dan adam gurgudan kuma alkhairai da za su dinga zuwa maka daga wajen Allah tabaraka wataala abu na goma da ya kamata mu fuskanci wannan watan da shi shine salamatul fadri ma'al muslimi ka shiga wannan watan kana da sakakken zuciya ga dukkan musulmai ka dukkan musulmai salafus salih mun gani a zawiyar shoyi bayan sallallahu alaihi wasallam duk watan ramadan idan ya shigo shoyi bayan radiyallahu anhu zai tara jama'a yace watan ramadan ya zo ku yi kokari kowannen ku ya nemi yafon junansa kaga dan uwanka kace da Allah ka yafe min duk abin da ne maka ni ma na yafe maka abin da kai maka saboda ka shiga zuciyarka takakkiya abinda zai baka mamaki shine wani lokacin Ramadan a wannan nahiya ta mu tana zaman towa lokaci ne da ake shigar shi da ma da kuntataccen zuciya dan wannan aqidar ko waccan aqidar dan wannan ta'ifa ko waccan ta'ifar yana Allah Allah Ramadan yazo saboda ya amfani da munbari da wajen wa'azin sa zai ta kafirta wa'in su yayi ta bid'antar da wasu ko ba ma ganin irin wannan abin da ya kamata ka nemi yarda Allah tabaraka wa ta'ala da shi amma kana karar da Ramadan wajen kafirta dan uwanka musulmi wajen bid'antar da dan uwanka musulmi abin da ya kamata ya kasance gare ka cewa ka shiga wannan watan tsakaninka da kowa lafiya ne baka baka rukun kowa da wani hikidi wani mummunan abu a zuciyarka ka yafe kowa domin ka samu yafar Allah tabaraka wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin an kawo cikin riwayat salihin Allah tabaraka wataala yana fushi ga bawan da aka nemi yafon sa aka hada shi da Allah kuma yake yafe Allah ya kiyaye mu abu na 11 da zamu hubbata da himma a cikin sa a cikin wannan watan shine wata kan ihtimamul wajibat mu yi himma mu bada muhimmanci ga dukkan wajibabban ayyuka sallah yayi ka dauka ka dauki niyyar cewa tun da dai watan azumin ramadan ya zo dinnan tun daga sallar asuba azhur la asar magriba da isha dukkan wa'annan sallan zan yi iyakar kokari na in ga cewa ina yin su cikin jami'i idan har kai kokari kana aikata irin wa'annan a cikin jami'i to ina mai tabbatar maka kamar yadda na ga muku malamai masana halayyar dan adam sun ce duk abin da dan adam ya kwana 30 yana aikata shi to zai iya karar da rayuwarsa akan wannan abu idan yake karar da rayuwarsa shi ya so kawai kai kwana 30 kana yin sallah kullun a jami'i malar ranar bayan azumi wallahi dan alfajir yake to kai da kanka zaka tashi ba maganan haka to shikenan bari in ba mu wani abu wanda zai wani misali wanda dukkanin mu zamu fahimtar sa dukkanin mu idan yau aka ce an sallata an ajiye azumin ramadan kana daukan kwanaki masu yawa baka iya jin yunwa idan rana ta yi haka ne to ka duba kaga yadda yunwa take a bace wanda fa ba ta da sabo yanzu zaka koshi bayan an awanni amma ka ji kana bukatar abinci ko to amma kai kwana 30 kana yin azumi na yan awanni bayan kwana 30 din nan system ɗinka ya saba da wannan kafin ya canja sai an dau lokaci to haka shi ma sallah yake haka shi ma idan kana tautatawa yan uwanka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi cewa Allah tabaraka wataala ya ce azumi nawa ne ni ne zan bada ladan azumi domin mai azumi ya ajiye cin sa ya ajiye shan sa ya ajiye sha'awarsa saboda ni saboda haka ni zan saka masa wani waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka kasance a lokacin da kai azumi ka kai matsayin da inimrun shata maka auqata laka aw shatama auqata law fal yaqul inimrun sa'im idan mutum yazo ya zage ka ko ya nemi ya fada da kai ka dube shi ka ce a'a ni mutum ne kawai wanda nake azumi bazan yi fada da kai ba malamai suka ce fikirin da zamu fahimta karkashin wannan shine ana so wai ka dauki kwana 30 ne baka fada da kowa shi ma wancan baya fada da kowa su ma wa'incin yan garin baka fada da kowa idan kuka yi kwana 30 din nan za ku saba da hakuri za ku saba da juriya za ku saba da abinda Bature yake kira da tolerance ya ake cewa abin
kawaici za a za a saba da kawaici to idan an fita daga wannan watan shikenan za a ga abin ya shiga jikinka za a wayi gari babu wani zancen fadan kabila babu wani zancen fadan addini saboda ne kun riga kun saba ba a san ku da tashin hankali ba domin addinin ku sunan shi musulunci islam shi kuma islam din nan ya fito ne daga salam masani ba ku ana fahimta abu na gaba na 12 shine kokari wajen tsayawa dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsayawa daren ramadana baki daya tun daga 1 ga wata har zuwa 20 ga wata ko da yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu mawani dare ne to tsayawa ba tun lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wa midal layli fatahajjad bi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmudan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba samun wani dare ba wanda bai tsaya mashi ba zai tsaya wani dare wani dan lokaci kuma ya dan kwanta ya huta a cikin daren zuwa fitowar alfajir wani lokacin kuma farkon daren zai dan kwanta ya huta ya bacci irin nasa sanamu aina ya wala ya namu kalta kalbi idanuwa ne suke rufa amma zuciyar a fadake take zuwa ga adar Allah subhanahu wa ta'ala to idan aka ce yau 20 ga wata to har zuwa daren sallah annabi kuma bai san menene bacci daren nan ba zai nan nade shi fita ya ringa tashi iyalansa to abinda ake so kai koyi da shi kenan sallar manzon Allah kan ba wanda zai iya domin abinda malamai suka kiyasta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin izifi idan aka kirga yawan adadin ayoyin da suke izifi yana yin izifin da baya ga izifi 20 a duk raka'a kuma yana yin raka'a 13 har shafa'i da wuti to wani kawar da wani ruwaya kuma raka'a 8 raka'a 11 har shafa'i da wuti kai kokari wajen tsayewa wannan daren saboda wata nafaha ce wata dama ce da ta zo maka wanda Allah tabaraka wataala zai lullinka ladanka dukkaninmu nan babu wanda ya san cewa daga wannan ce Ramadan din karshen sa ko ba ita bace ba babu wanda ya san to kowace Ramadan idan ta zo maka kai kokari ka dauke ta a matsayin cewa wannan ce Ramadan ina na karshe a duniya dan haka bari na yi kokari wajen bada haƙin Allah iyaka kokari na bari ni kokari wajen ibada iyaka kokari na dan ta samu da sadu da Allah tabaraka wataala saliman ganiman kai kokari a cikin wannan watan kana da wani wuridinka na rana na karatun alqur'ani ko da kwana 27 ne na farko idan zaka ringa karanta EZTV da sumuni biyu tun daga ranar 1 ga wata har zuwa ranar 24 ga wata a cikin ranar 24 ga wata ka karanta da su da EZTV zaka soke alqur'ani kuma EZTV nan da sumuni biyu idan zaka yi su idan ka ga dama zaka iya raba su a cikin sallolinka bi ma'ana ban ce kai sallah ba dan ba ma da Qur'ani bane in kai ba ma da Qur'ani bane ba ina nufin ya zama to cewa bayan kowace sallah kai kokari kai nisfi idan kai nisfi wancan kai wannan nisfin ka azhar da la'asar magriba da isha kai azhar da la'asar magriba da isha ka samu izifi ko bayan sallar asuba kawai sai kai abinda sumuni biyun tsasa shikenan kuma duka wannan ba zai wuce abinda ya wuce maka minti 10 ba in ma ya kai kenan ba ma zai kai minti 10 ba nisfi ne kawai mafi akalla sayyidina Usman bin Affan a raka'a ɗaya yake soke alqur'ani a cikin watan ramadan wannan abu katara tudin a raka'a 10 yake soke alqur'ani bayan sallar a cikin watanni amma a cikin watan ramadan a cikin shafa'i da wuce yake sokewa Imam Shafi'i idan watan Ramadan ya kama sai ya sauke Al-Qur'ani so 60 bi ma'ana kullun sai ya yi tokari amma kai ban ce kai ba saboda baka ma kai wannan matsayin ba kai kokari ko sau ka ɗaya ne ka samu kai an fahimta sannan kai kokari ya zamanto cewa tarawih da ake yi a layin ku a zawiyar ku a unguwar ku kai kokari dan Allah dan annabi ɗan kwanakin nan dai kar kai fashin raka'a ko daya takka kai fashin ta ba ina magana rana daya ba a raka'a dai kar ai ba kai inda ake yin wa'azi inda ake yin tafsiri ne karatun ashfa ne kai kokari ka samu wa kanka lokaci dan watan nan dai ka samu ka zauna karanga zama abu na 13 na biyin karshe kenan kai kokari ya zamanto a wannan watan kullun kana abinda ake cewa muhasabatu nafsi ka ringa yi wa kanka da kanka misali to yau na gama azumin farko daga fudowa alfajir zuwa waduwar rana nayi ƙarya kuwa sai ka buɗe bangaren ƙarya dan kasuwa ne ne shin da wannan matar ta zo za ta siya kayan azumi na ci mata wallahi tallahi hajjia naira 1200 ne na siyo shi amma idan ki ba ni riban naira 200 a kai ba komai kuma kai kanka ka san cewa 1100 din ka siya kai kokari kaga kai kokari kaga cewa kai wa kanka hisabi shin akwai wanda na hainta shin akan mashin da nake tafiya ko akan motata wani ya zo ya min rough driving na dube shi na zage shi mun yi cece kuce duk ba ta faruwa irin haka idan kai diga kaga abubuwan da kake yi sun yawa ka saba da yawa to kan fa ka koma bacci kanka kwanta kai bacci tashi kai raka'a ko da guda biyu ne ka neman Allah Allah ka yaje min Allah ka sa ranar 2 ga watan Ramadan ya zamanto cewa na cire wannan mummunan aikin shi kuma saboda haka 2 ga watan Ramadan idan ka zo sai ka ce ah alhamdulillah wannan karin kan ba ban yi fada da kowa ba amma nayi ƙarya har guda biyar sai kai kokari haka zaka yi hisabin kanka kafin a ce sha duk daga watan Ramadan ta yi shikenan ka zamanto wani sabon wali ko Allah ya taimake mu abu na ƙarshe ifrarus sa'imin kai kokari kaga cewa kana ci kana daga cikin waɗanda suke ciyar da masu azumi kanka ce ni ba ni da kuɗi albashi na ma baya isana ni da iyalina ko a'a kuɗin da ake sallama na a kasuwa ba a'a kai kokari ya zamanto cewa abincin nan da indai ku biyar ne da a gidanku to lalle abincin mutum biyar in Allah ya da abincin mutum biyar zai iya sa mutum shida ko bakwai ma ko to ya zamanto cewa akwai mutum ɗaya ko biyu wanda kake iya ciyawa idan talaucin Allah ya kiyaye mu daga talauci baki daya ya wuce wannan kada ka gaza wajen wata kan ainihin ba da ko da dabino ne aka baka guda ɗaya ka raba biyu ka ba wani domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai baka duk wanda ka ciyar da Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala zai baka ladan wannan mutumin da yayi wannan azumin ba tare da an rage wa wancan mai azumin ba sahabbai waɗanda suke da karamin ƙarfi suka ce ya rasulullahi to mu muna da karamin ƙarfi yaya gare mu kuma ta yaya zamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ko da tsagin dabino ne ko da sirkakken nono ne wanda mutanen Senegal suke ce mishi zirk nonon da aka sirka da ruwa ko da shi ne ka sha ka bawa wani Allah zai baka irin wannan ladan kai idan ka rasa komai ba za ka yi komai ba ka je wajen da ake rabon abincin kai kana taya masu karban abincin kana bayarwa kai ma ka samu cikin wannan ladan kai ma ka samu cikin wannan ladan a duk ba ka da wannan damar dan adire sau ne kai dan tagri ne kai da kai kokari ka dan rage wani abu ka sauƙaƙa wa al'ummar manzon Allah a harkar kasuwancin ka kace saboda wannan watan bari dan rage wani abu a harkar kasuwancin nan dan nima Allah tabaraka wa ta'ala ya dube ni da idan rahma so wa'innan da waɗansu su idan muka yi kokari muka tattara su a cikin rayuwar mu lallai ina ganin cewa za mu samu natija kuma duk wannan abin ina gaya mana abinda malamai suka ce shi wata Ramadan din nan wata ne na yiwar zuciya ruhi nafsu training ji ma'ana training din da ake nufi kai musu shine duk wannan abin da ka saba yin sa kwana 29 nan bayan azumi ci gaba da yin aikata su bayan azumi inda al'ummar musulunci baki daya za su aikata duka wa'innan abubuwan wallahi za a wayi gari a rasa duk wannan tashin hankali shehu radiyallahu ta'ala anhu ya kasance bayan ramadan a cikin watan ramadan bayan sallar tarawih duk bayan sallar tarawih yana karanta wannan addu'ar wanda muna karanta ta shekara shekaru anan allahumma inni as'aluka bika وبخاتم أنبيائك وبخاتم أوليائك أن تؤيدنا في أداء وقوت شهر رمضان وألهمنا فيه الرشد في سائر أحكامه ووفقنا لسنة نبيك وارزقنا فيه تعظيم ما عظمت وعصمنا فيه عن كل غائل من دسائس النفس ورعوناتها حتى لا يذر منا إلا ما في رضاك واقطعنا عن كل ما سواك وملأ قلوبنا من حبك ومعرفتك وخوفك والتشوق إليك وقطعنا عن كل ومعرفتك وخوفك والتشوق إليك فتهجرنا بالتقوى يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أصلح شؤوننا ظاهرها وباطنها حقيرها وجليلها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سيشكي لصلاة الفاتحة مع أبنك idan mukaddaman ku suna da wannan izinin lakanta muku yana lakanta musu cewa a goma farko kullun ka karanta istighfari 7000 idan ka gama goma farko kana da istighfari 70,000 a goma ta ji ka karanta salatin annabi in zaka iya salatin fati kullun 7000 inda ba in ba zaka iya ba kai salatin ibrahimiya 7000 in ba zaka iya salatin ibrahimiya ka ce allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim 7000 kai in ba zaka iya ba ka ce sallallahu ala muhammad dubu bakwai in ba ka sallallahu alaihi wasallama kai dai ke salatin kai dubu bakwai kullun in ka gama wa goma na biyu zai zama cewa kana da salatin annabi 70,000 goma na uku kullun kai la ilaha illallah 7,000 ai shi kamar yana sai ko idan mai 29 ne har ranar sallah kai 7,000 in ka gama azumin watan ramadan zaka ga ka hada istighfari 70,000 salatin annabi 70,000 لا إله إلا الله دبوس مجد دنيار الله تبارك وتعالى يغفر تماك الزبانك ينتاك دقواسوش قاوتا يشكد دكاء الجنة يبيا مك دكا نبوك عطنك يتبتد دكاء عطن صراط المستقيم وانا كنا أبو نكر شيء دزان فتا شين كماريد مك ساني وانا نزاوية منا ين تراوي وانا بيكي ين سوكا قرآني كامل دميكي وانا شكر وانا za su yi akwai Ali Usman Bashir akwai Hamza Zayyaji akwai Muhammad Al-Hafiz akwai Abba Fani Abba Baki akwai Gwani Suleiman akwai Muhammad Al-Fashi akwai Abdul Salam akwai Awwal Nagwani akwai Shafi'u akwai Anas wa'annan su ne wanda za su yi sallar tarawih amma kamar yadda kuka sani idan aka samu wani bako idan mu girmama shi muna iya bashi dama ya ja salat tarawih da ranar baki daya ko kuma wa'in su raku'o'i tafsiri zamu fara shin Allah da idan gobe ne Allah ya sanya shine daya ga watan zamu tafsiri an ga watan mako to ga shi nan an ga wata saboda haka waɗanda za su ja sallar yau sun san kansu dan haka kan su je da nisa in an jima kadan zamu tarawih mu na ranar yau zamu tafsirin yadda muka saba gurin Allah da zamu fara tafsirin namu muddan idan sai Imam Salihuddin yana nan karfe 9 ne tafsirin yadda muka sani karfe 9 idan yana nan shine majabakin mu idan baya nan kuma wanda suka kasance na ibanka su zasu waɗanda zasu kula da harkar daukan tafsiri akwai babare akwai Sadiq Kabara akwai Sadiq Karantina yana bangaren sauti waɗanda za su kasance masu kiran sallah da ladanci akwai Professor Sakir Talimu da Sadiq Kabara da Abubakar Sadiq na Ibra wannan kenan sai da Al-Malik shine da ma al'ayyanin famanin abin nan limamin khamsat salawat da shafa'i da wuturi muna gani da wa'annan ɗan abubuwan maganganun zamu kulle wannan zama namu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya mu shiga wannan
wata mai alfarma cikin sakakken zuciya Allah ya sanya mana da cikin wadanda Allah tabaraka wataala zai enter a cikin wannan wata ya biya mana dukkanin bukatunmu muna kamun kafa da wannan wata mai alfarma wannan damuwa da ta damu wannan kasar ta mu ta insecurity ko ina tashin hankali da talaucin da yawa a wannan kasar Allah ya dube mu ya ji tausayin mu ya dubi alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana ya saukar mana da kwanciyar hankali ya saukar mana da security ya saukar mana da arziki a wannan kasa ta mu da dukkan sauran kasashen musulmai a duk inda suke a duniya alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma shehu Tijjani alfarma shehu Ibrahim yes makan Fatiha da Safi Fati alhamdulillah rabbil alamin Amin. 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 Amin.